بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والشباب في غوت رمضان شكرا تدوب ديا لدري حدود 30 بير هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة وند شيني يداتي دا sha hudu ga watan bakwai shekara ta 2014 a lissafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a tafsirin alqurani mai girma a ce wannan sura mai albarka suratu yusuf yau zamu tashi wanda yake zuwa muku daga wannan gari mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe nigeria a yau da ikon allah madaukakin sarki mun kammala tafsirin suratu Hud alaihi salam zamu shiga tafsirin suratu Yusuf alaihi salatu wassalam da farko suratu Yusuf sura ce makkiyya mana tana da cikin suron da ake cewa ƴan makka ko arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
Surah Yusuf kamar yadda muka yi bayani sura ce makkiyya ayoyinta 111 adadin kalmomi kalma dake cikin Surah Yusuf kalma 1996 kamar yadda wasu malaman tafsirin suke fada akwai harafi 776 a cikin ta babban abinda suratu Yusuf take magana akai tana magana ne akan wato matsaloli da suka shafi aqida kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala da bauta shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba ta yi magana kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi yaya mutane ya kamata su tsayu a rayuwarsu ta duniya tayi magana akan ƴan uwantaka tayi magana akan harkar iyali kuma a cikin suratu Yusuf akwai rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da abinda zai gamu da shi da kuma bayani akan irin halin da dan uwansa annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam ya gamu da shi na ƴan uwa tayi magana akan matsaloli na dangi da irin ƴan uba din nan da Bahaushe yake fada tayi magana akan ya ya kamata ka zauna da danginka na jini da kuma ƴan uwantaka me kuma ya kamata kai mu'amala dangane da iyayenka da kake zaune da su sannan kuma tayi magana akan kaidin mata da makircin mata ta kuma yi magana akan mulki ya ya kamata a gudanar da shi suratu Yusuf tayi magana akan shugabanci da halacci ko rashin halaccin a nemi shugabanci tayi magana akan masu mulki yanda suke mulkin su da yanda suke miƙe kafa suke sarauta sannan tayi magana akan irin makoma da dan adam zai iya gamuwa da shi a bayan rayuwarsa ta duniya muna fatan Allah ya sa muna da nisan kwana da zamu ji mai sakon da wannan sura take dauke da shi Allah madaukin sarki ya fada cewa Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra wannan sune al-huruful muqatta'a harufa da ake bude surori da su a cikin al-qur'ani wanda bayani ya gabata akan su tun a farkon suratu hud alayhi salam kuma suna daga cikin sirri na al-qur'ani kowane abu yana da sirri to sirrin al-qur'ani shine waɗannan harufa da ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anarsu in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala Allah ce tilka ayatul kitabil mubin waɗancan sune ayoyin littafi al-qur'ani al-mubin wanda yake da bayyanannen hukunci hukuncin halal da haram a bayyane da dokoki da ka'idoji da dan adam ya kamata ya rayu wannan alqur'ani ya zo da ayoyi da suka yi bayani dalla dalla filla filla mubayyinul haqq min al-batili wal halal min al-haram ayoyin alqur'ani sune masu bayyana gaskiya daga ƙarya kuma suna tantancewa tsakanin halal da haram wannan idan an ce min abana kenan abana yana zuwa da ma'anan azhara inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ya ce mun saukar da shi wannan alqur'ani arabiyyan balaraban alqur'ani ne da larabci aka saukar da Qur'ani ba da Hausa ba ba da Fulatanci ba ba da Turanci ba ba da Yarbanci ba ba da yaren Igbo ba ba da kuma yaren wato Faransanci ba ba da kowane yare ba Allah ya saukar da Qur'ani sai ya zabi larabci saboda sharafan yaren kuma shi annabin balaraban annabi ne manzo Allah ba bahaushe bane manzo Allah ba fulatani bane ba bateri bane ba kuma bature bane ba yahude bane ba nasari bane a addini hanifan musliman ne kuma shi balarabi ne ma'ana yarensa larabci sallallahu alaihi wa sallam mun sauka muku da wannan alqur'ani da larabci la'allakum ta'qilun dan ku hankalta anzalnahu bi lughatikum Allah yana magana da sahabbai da kuma mutanen da suke rayuwa da manzon Allah a wannan lokaci cewa mun sauka muku da wannan alqur'anin da yaran ku ne dan ku hankalta لِتَعْلَمُوا مَعَانِيهِ كِنَا كُسَمَّانُوا نِنْسَ وَتَفْحَمُوا مَا فِيهِ كُفَيْنْتِي أَبُنْ دَكِي تِكِنْسَ تو عند بابا العربي بابا سيجين وكارنتا يكوي العربي كوي العربي كإيا كو كجي إند أكي بيان القرآن أكي پسر السدلا دلا سيكا كويا بابا ونكو منوي أكي أي متانا سنة ننسل نقوم الدنيا kowa ya ce sai ya iya turanci dole da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba ma da wanda zai iya da wanda bai zai iya ba kowa ya shiga ya yadda turanci abun koya ne to ga alqur'ani nan lugar larabci ne Allah ya kawo duk wanda ya imani da qur'ani ya yadda da alqur'ani to ya tafi makarantar koyan larabci dan ya koyi larabci ba dan komai ba ma dan ya fahimci maganar Allah magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yaran larabci ya cancanta a yi masa jami'a university mai zaman kanta dan a koya mutane yaran alal aqalli su rinka jin maganar da ubangijinsu yake gaya musu su rinka fahimtar maganar da manzansu Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam yake yi amma yau a duniya yanda zaka ga mutane suke sakaci da koyon wannan yare na larabci ba damu da shi ba sai kadan daga cikin mutane su suka damu da shi wani baya ji a ransa ma ya je makaranta ya koyi wannan yare din zai taimaka masa ma addinin sa baya jin wannan abun yasa za a zo a masallaci ana ta huduba liman yana huduba yana kuka shi kadai dan shi kadai yake jin me yake fada kware da gaske yayi ta bayani ayyuhan nasu kuma suna gengedi to ba san me yake fada ba wasan me yake fada ba yasa wasu da mun ma hudu ba ma ciwa ta kawai suke tunda sun san ba ji ake yi ba kawai a hada wannan a buga wannan kawai shikenan a danna musu shikenan kawai ana gamawa ce stau ko daidaitawa za ku yi dole ko kuna so ko ba ku so wani bawan Allah ya ce malam nayi tafiya naje wani gari naje sallar idi ina zaune da ni a sahun gaba ba garin mu bane ina dai zaune muna jiran liman ya zo sai liman kam ashe ya makara bai zo ba gudawa ta tsaye da shi aka duba malam wurin nan wa zai tashi yayi sallar nan yayi huduba babu ga masu kudi ga masu mulki ga masu manyan gari an zo ba manyan riguna da aiki ga masu tabarau ga masu gilas ga masu duk abin da ake da shi ga sunan ba wanda zai to yana da dan gemun sa daman kuma gashi ya shiga irin ta ustazai ladani sai ya jawo shi yace malam aiki ya kama kai fa bismillah yace tab yau na ga ikon Allah yace malam haka ne nayi shahada naje na tukukui sallah nan rak'a biyun nan dai nayi ta na kai ta da kyar to ba sallah bane matsala hudubar ranar idi ne yace na duba na tabbatar mutanen nan gaba ɗaya awon igiya ne larabcin ma ba sa ji nace to yau kuwa za ku sha larabci yace malam na hawon barin nan na rike itacen nan yace a ranar duk wata aya da zan iya tunowa sai da na karanta ta wurin yace duk wata jumla ta larabci ɗaya bawa nake kawai in danna yap idan kowanne buga yap ina yi kuma yace mutanen suna ta kada kai yace ni ko ni na san kwabar da nake yi kai Allah ya sauke wala ya buga musu hudubar su aka zo kuma baya aida da sallah layi aka yana gaishe shi modibbo Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada Allah kaza ya buga musu kurin yace to daga nan na gane lallai ilimi yana da amfani yace yanzu da na dawo gida nace to yanzu ne zan fara karatu to kun ga amfanin kaga yanzu wannan shi ba ma wani ilimi ne shi ba zurfin ilimi a yana da zama wurin karatu yaje kaga tsotsayin da ya same shi to jama'a ya kamata mu koyi wannan yara musulmi dai bai kamata a ce a zo a kwankwashe shi bai iya larabcin nan ba gaskiya tunda dai ka iya turanci ka iya faransanci ka iya waɗannan manya-manya yaran na duniya to me yasa larabci ba za ka yi shi ba ai alli ko dan kishin addinin ka ma Allah ya ƙara mana fahimta ya kuma ganar da mu na'am malam
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
الله يكي قام زعلا سنسم شوى نحن نقص عليك أحسن القصص mu ne muke karantar da kai muke kuma kissanta maka wato mafi kyawun kissa labari kenan a larabci ana cewa al-qasu shine huwa alladhi yatba'u al-athara wa yati bil khabari ala wajhihi mai bin labari ya bibice shi dalla kuma ya kawo labarin a fuskar sa yanda yake ma'ana mu ne muke bayyana maka labarin al'ummomi da suka gabata da kuma alƙaryoyi da suka shuɗe muna baka labari mafi kyawun labari shine manan nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi Allah yana cewa mu ne zamu baka labari kissa mafi kyau a cikin kissar Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Allah ya ce da kissar Annabi Yusuf kissa ne, labarin Annabi Yusuf Allah ya ce da shi kissa saboda a ciki akwai hikima, akwai abun lura, akwai kuma fa'idodi wanda za su amfani mutum a duniyarsa da lahirarsa. Akwai bayani akan tarihin masu mulki da waɗanda ake mulka a cikin kissar Annabi Yusuf. Akwai bayanin malamai da yanda malamai ya kamata su yi da'awa su karantar, da bayani akan zaman wahala, zaman gidan kaso, gidan kurkuku, da yanda ya kamata a jure a yi wannan zama, da bayani akan makircin mata, da haƙuri akan cutarwar abokanan gaba, da kuma bayani dangane da hassada da zaka iya gamuwa da shi daga ƴan uwanka ko danginka, da kuma bayani akan yafiya da kau da kai, duk da cewa an bata maka baka ji daɗi ba, amma sai ka zama mai yafiya, mai kau da kai. Da wani wannan dai cikin labarai, shi yasa Allah ya ce ahsan al-qasasi, ahsan al-qasas. Wannan sura ta Yusuf akwai waɗannan bayanai a ciki. Allah ya ce bima auhayna ilayka hadhal qur'an, da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka na wannan alqur'ani din. Wannan ma din ma masdariya ce, in ji malaman nahwu, ma auhayna ai bi ihaina ilayka kenan hadhal qur'an, wa in kunta min qablihi la min alghafilina, ko da yake kafin wannan wahayi namu. Ad-damiru huna qablihi yarji'u ila alwahyi, kafin mu fara yi maka wahayi ya Muhammadu, la min alghafilina, kana cikin waɗanda suke ba su da sanin wannan kissa. Ai la min as-sahina an hadhihi alqissa la ta'lamuha, kana cikin waɗanda suke sarraf kana ba su san wannan kissan ba, Allah bai sanar da su ba. Ghafilina anan ba ana nufin gafalalle ba, irin yadda muke faɗa, a ana nufin wanda ba shi da ilimi akan wannan kissa din. Kafin mu saukar maka da wannan Qur'ani baka da labarin ainihin wato me ya faru da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sa'd bin Abi Waqqas yake cewa an saukar da Al-Qur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kuma karantar da sahabbai dalla dalla billa billa. Zamani mai tsawo ya dauka yana koya musu Qur'anin nan, idan aka saukar masa sai ya zaunar da su ya ta karantar da su. Suka ce ya manzon Allah law haddathana, ya manzon Allah ka ba mu labari, ka zantar da mu. Sai Allah ya saukar da wannan Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqasha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Sannan na'am, sannan sai yake cewa, sai suka ce kuma ya manzon Allah ka ba mu kissa mana a cikin labarin da Ubangiji yake baka, ba mu kissa. Sai Allah Ubangiji ya saukar da nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi, mu za mu kissanta maka, mu baka labarin mafi kyawun kissa. Suka ce ya manzon Allah ina ma da ka tunatar da mu, ka tsoratar da mu abinda zai dafar da zuciyarmu akan binka da bin Allah. Sai Allah ya saukar da alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaqi, aya cikin suratul hadid. To wannan Allah yana ba mu labari a matsayin shimfiɗa, kamar yanzu yana gaya wa manzon Allah abin da ya faru dangane da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, abin da ya faru a kansa, ko dan shi Annabi ya dauki izina, ya dauki ibra. To mu kuma yanzu za mu ci moriya kuma mu shiri ba ta dalilin ba wa manzon Allah labari da Allah zai yi akan kisar Annabi Yusuf mai tattare da fa'idoji masu yawa. To mu kuma yanzu sai mu karu, sai mu amfana da abinda shi Allah zai faɗa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. To bari mu je meye farkon kisan malam.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
فرقوا كيسا كنا الله يفعل باوى النبي يوسف لابايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيسا دلابارينا النبي يوسف كتنا إذ قال يوسف لأبيه واذكر إذ قال يوسف لأبيه كنا كتنا ya inda Yusuf yake gaya wa babansa wannan kalma ta Yusuf suna ne Ibri da suke fada ba sunan larabci bane Ibraniyanci ne amma aka mai da shi balarabin suna amma asalin Yusuf ba larabci bane shi yasa ma za ga li'irabil larabci baya hawa kan Yusuf din wasu kuma malamai sun ce a balarabin suna ne ko ba haka bane ba tunda Allah ya ce Qur'anan Arabiyan Qur'ani ne balarabi an tambayi wani babban malamin lugha a larabci shine Abul Hasan Al-Aqta'an aka tambaye shi riwaya daga Yusuf cewa ai afwan riwaya me ake nufi da Yusuf me yasa aka sa wa Yusuf Yusuf ina so ku gane wato component da suka hada sunan Yusuf din ba wai kalma ce guda ɗaya ba yace da farko akwai abin da ake ce da shi al-asaf al-asaf a larabci abin da ake nufi al-asaf shine al-huzn bacin rai da damuwa can inda yace ya asafa ala yusuf damuwa bacin rai shine al-asaf sannan kuma akwai kuma al-asif al-asif a larabci ana nufin al-abdu bawa to wannan abubuwan guda biyu sun hadu da annabi Yusuf ya rayu gaskiya cikin bacin rai da bakin ciki dangane da abubuwan da ya gani wanda zamu zo mu karanta su sannan abu na biyu kuma bawa ne cikin bayin Allah so ga al-asaf ga al-asif suka hadu ga damuwa ga kuma shi din bawan Allah ne fa summi Yusuf kawai sai aka ce masa Yusuf saboda rayuwar da ya ta damuwa da bakin ciki da bacin rai amma Allah ya karrama shi ya girmama shi kamar yadda riwaya ta zo sahihi ya riwaya Imam Bukhari da Imam Muslim Abdullahi dan Umar ya rawaito cewa manzo Allah yana cewa innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim babba dan babba dan babba dan babba ka ji fa babba dan babba dan babba dan babba Yusuf dan gidan Yaqub ma'ana Yusuf dan gidan Yaqub ne wani Yaqub din Yaqub da muka bada labari shekaran jiya ko ba ka bane wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub mata annabi Ibrahim da take tsaye fadhahikat tayi dariya ko tayi nakuda sai muka yi mata bushara Allah ya ce muka sa mala'iku suka yi mata bushara bi ishaq za ta haifi wani da mai suna ishaqa ishaqa annabi ishaqa dan gidan annabi Ibrahim wa min wara'i ishaqa yaqub shi kuma ishaqan shi ma zai girma zai haifi wani da kuma shi ma annabi ne sunansa Yaqub ashe kenan annabi Yaqub jikan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam so ku gane wani abu guda shi Yusuf dan gidan Yaquba ne Yaquba dan gidan Ishaqa ne Ishaqa dan gidan Ibrahim ne kenan annabi Ibrahim wato shine sanadin annabi Yusuf ma ka duba wannan dattijon annabin ku duba abun ku dauke shi daga sama Ibrahim kasansa Ishaq kasan Ishaq Yaqub kasan Yaqub Yusuf to kenan Yusuf me matsayin sa da annabi Ibrahim na'am dan jikan sa ne kenan ko shine tattabakun ne haka Hausawa suke cewa tattabakun ne ko da ke ba Hausawa bane nan Fulani ne a gaba na so ina so dai kai ku gane chain din ne sarkar kun gane yanzu asalin annabi Yusuf daga annabi Ibrahim ne ko kuma kan kumanta mun fada cewa cikin yayan annabi Ibrahim akwai Ismail da aka dauko dangantaka tsatso na annabi sallallahu alaihi wasallam nasabarsa sai ta tike gawa ga annabi Ismail annabi Ismail kuma dan gidan annabi Ibrahim to kaga wannan kenan yana nuna annabi Ibrahim din nan yayi wato tushe da wato shine asalin annabawa da yawa kama yadda idan mun zo karatu duka za ku ji suna fitowa insha Allah to shi yasa aka ce da shi annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi bawan Allah kenan shi annabi baban sa ma annabi kakan sa ma annabi baban kakan sa ma annabi baban baban kakan sa ma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam to wannan Yusuf din iz qala li abihi yayin da yake cewa baban shi to waye baban kenan na'am Yaqub annabi Yaqub da tijon nan shine baba annabi Yusuf shi ma ya sha wahala sosai kamar yadda za a zo a bada labari a cikin kissa din ya abati ya babana inni ra'aitu ahada ashara kawkaban ni naga tauraro guda 11 kuna fa daukan hankalin mutane malam inni ra'aitu ahada ashara kawkaban naga kaga kai karbi wannan abu inni ra'aitu ahada ashara kawkaban naga tauraro guda 11 والشمس درانا والقمر دوتا رأيتهم لي ساجدين ناغنسو سنعيم السجدة كاقونا عيدة جلنا باري نينا مفرشي كو كو باقا باني ام باقا بايا زيك تورارو ينا مس السجدة تكما ما تيايا ما تورارو زي السجدة سنن يا غرانا ما تنا مس السجدة sannan ya ga wata ma yana masa sujjada duk akan sa shi shi kadai na'am daman da idan ya ga wani abu ai yana gaya wa uban shi ko ya baba ga abin da na gani ko abin tsoro ko abin farin ciki ko abin alheri anan darasin da zamu dauka ashe yana da kyau yaya ya zama suna da kyakkyawar alaka da su da iyayensu ta yanda duk abin da mutum ya gani wanda ya bashi tsoro ko ya bashi mamaki ko ya firgitar da shi to yayi maza-maza ya samu mahaifinsa ya sanar da shi dan mahaifinka na farko dai shine sababin zuwan ka duniya na biyu kuma tunaninsa da naka ba iri ɗaya bane ba na uku kuma wala Allah ya fi ka sanin ciwon kanka da kanka na hudu kuma in damuwa ce to zai je nemo maka ainihin wato maganin damuwar ba daidai bane matsala ta samu mutum ya tsallake mahaifin shi bai gaya masa ba sai dai mahaifin ka ya ji labari daga wani wuri ka kai kuka wani wuri daban ba wurin mahaifin ka ba daidai bane so za mu tsinci wannan a cikin wannan wato kissa din yace ya abati a wata kira ta Abu Ja'far da Ibn Amir ya abata ne a maimakon ya abati kun ga in kun lura anan bi kasrit ta'i ne ta wannan an yi mata kisra ko amma a wannan riwaya ta Abu Ja'far da Ibn Amir ya abata a cikin dukkan alqur'ani duk inda ya abati tazo a cikin alqur'ani indai a kirar Abu Ja'far ne da Ibn Amir ya abata yake karantawa ya abata saboda ya dauke shi ne a babin asalin kalmar ya abatahu ne ya abatahu to ya abatahu sai aka rage sai ai yace ya abata aka cire alifin din aka cire ha'un din sauran makaranta kuma kamar yadda aran ma karanta mana yanzu da sauran masu riwaya masu kira'a ya abati ne bi kasri ta'i su kuma suka ce ya asalin kalmar ya abat ne abat bisukuni ta ta wannan ma'ana daurarriya ce ba mai wasali bane to sai aka daman ka'idar larabci idan dauri yazo shi a cikin zance to sukan iya murde dauri su mai da shi mai kisra an gane ko sai mai kon a ce ya abat sai aka ce ya abati ma'ana jazma ana iya murde ta a dawo da ita ta zama kisra ma'ana dai wannan dai taujihin qira'at din ne da yake tattare da ita wannan kalma din so anan gurin ina so ku lura da wani abu guda ga dai magana tauradi 11 ko to me menene tauradi 11 wani irin tauradi waɗannan tauradin da kake gani nujumus sama wanda yanzu in ka daga kanka zaka gansu to su ne annabi yusuf Allah ya nuna masa guda 11 suna yi masa sujjada rana fa wacce ita dai wannan din dai ta yau da ta gobe wani watan wannan dai wanda zai fito gashi nan an jima zai dago na ramadana ko da yake wasu sun ce kowane wata daban-daban ne kowane mai zuwa daban ne da sunan shi daban to din na gan suna yi min sujjada malamai wasu sun yi ta iya kokarin su qur'ani dai bai faɗi su waye taurari guda 11 ba waye ake nufi da wata waye ake nufi da rana qur'ani dai bai faɗa ba da yake qur'ani yana kawo zance a dunkule ya wuce to amma cikin maganganu na malaman tafsiri ahlu ta'wil kenan suka ce abinda ake nufi da ahada ashara kaukaban din nan wato ba taurarin misalin ake nufi ba directly ana nufi ƴan uwan annabi yusuf din ne guda 11 yana da ƴan uwa dangin sa guda 11 wato ana zai samu haske da amfani da su kamar yadda yake samun haske da amfani da taurari to ranar fa menene ranar ranar ana nufin baban shi ne watan kuma mahaifiyarsa wannan fasara Imam Qatada cikin manya-manyan malaman tafsiri tabi'ai shi ya fasara haka Imam Suddi kuma ya faɗi wata magana ba wannan ba yace alqamar din nan ba mahaifiyarsa ake nufi ba ana nufin wato innassa ne innassa ana nufin yar uwar mahaifiyarsa saboda mahaifiyar Annabi Yusuf sunanta Rahil haka dai suka faɗa da Qur'ani bai faɗi sunan mahaifiyar Annabi Yusuf ba sunan Rahil a sunan ta Rahil kuma ta riga ta mutu tun da dadewa so ba mahaifiyarsa ake nufi ba yar uwar mahaifiyarsa wasu kuma suka ce kamar yadda Ibn Jurayj ya ce babansa shine watan ranar kuma mahaifiyarsa me dalili shi Ibn Jurayj ya ce yau ai wata shine namiji ko ba haka bane a Hausa ma an ce wata namijin suna ne ko mace ce ha ku faɗa mana wata namiji ko to baba Annabi Yusuf shine wata shine alqamar ash-shamsu kuma mahaifiyar ita ce saboda ash-shamsu ko da rana an ce rana ya fito ake ta ko rana ta fito ashe mace ce kenan ash-shamsu mahaifiyarsa ne kenan suka ce al-qamaru mudhakkar wash-shamsu mu'annath wannan dai duk kokari ne da himma ta malamai wajen kokarin su bayyana Qur'ani ya fito dai fili dalla-dalla mai saurare ya fahimce shi amma ba riwaya ce ta zo daga baki Annabi sallallahu alaihi wasallam karara ya faɗi hakan ba da sauransu Annabi Yusuf an ce lokacin da ya wannan mafarki a rayuwarsa yana da shekara 12 ne lokacin da yake ba da babansa labarin mafarkin da ya yi shekararsa nawa a duniya shekara 12 wasu ma sun yi ta kokari ma su kan ranar da ya mafarkin suka faɗa wai ranar juma'a amma dai wannan yana buƙatar riwaya da za ta tabbatar da wannan magana ɗin to yanzu Yusuf ya ba da labarin ga abin da ya gani kenan kamar fassarar mafarkin ne yanzu kenan aka yi ko waɗannan abubuwan da ya gani da ma'ana taurari 11 kun ji su waye aka ce waye wata kun ji sabanin malamai waye rana kun ji dai sabanin malamai alhuhim mu dai yanzu Qur'ani ya ce mana Annabi Yusuf ya yi mafarki ya ga taurari 11 ya ga rana da wata suna yi masa sujjada to sai mu tafi akan haka ko to wannan mafarki ne so amma anan gurin ba a fassara me ma'anar mafarkin ba kamar yadda Imam Shankiti Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa Adwaul Bayan yace akwai ayar da tazo a cikin wato sura din da Allah yi bayanin fashin bakin wannan mafarki din wai me zai faru me hikimar to waɗannan dangin nasa da ƴan uwansa da babansa su zo suna yi mai sujjada na'am ina so ku fahimci wani abu guda da yace ra'aituhum li sajidina naga suna yi min sujjada a shari'ar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya halatta wani yayi wa wani sujjada ba laifi bane dan uwanka in ya maka sujjada a shari'ar sa ba laifi bane so kada wani yazo ya jone cha to ya kuma aka zo aka yi mai sujjada bayan Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kuma annabi ya hana wani yayi wani sujjada da sauransu wannan kaga ya zama shar'u man qablana ne shar'u man qablana idza jaa ma yukhalifuhu fala yakunu shar'an lana shari'ar wadanda suka gabace mu idan wani abun da ya saba wa shari'ar yazo to mu ba za mu yi aiki da wannan shari'ar ba to kaga yanzu mun wannan shari'ar ta yi wa annabi Yusuf sujjada duk da Qur'ani ya bada labari to ba za mu yi aiki da yi wa wani sujjada ba saboda annabi ya hana mu sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda yazo a cikin hadisi da yawa malaman tauhidi sun kakkawo kuma ga Qur'ani ma dai yayi bayani so shari'ar wasu annabawa idan a shari'ar mu aka samu abin da ya goge shi ko yazo da sabanin sa to ana ajiye shari'ar wadancan annabawan ne sai a dauki mu ta mu shari'ar ta musulunci ban sani ba ko an fahince ni to wannan fassarar mafarkin shine inda Allah yake cewa falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi ga ƴan uwansa ga baban shi wata rana ya hawo mulki kenan wannan can gaba ne wanda mun zo kan aya za ku fahince ta sosai sai ya matso da iyayensa babansa wa qalat khulu misra insha Allah aminina yace ku shigo garin misra insha Allah kuna cikin aminci wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan ga iyayensa sun zo wurin sa a lokacin yana mai mulki shi annabi Yusuf yayi aka yi zama mai mulki nan gaba za ku ji labarin dan bana so in je in shiga mana kissar alhali ba mu isa wurin ba amma dai ka rike a cikin kowalwarka wannan bawan Allah ya zama mai mulki kuma an yi lokacin da iyayensa suka zo suka kawo mai ziyara ya matso da su da ya matso da su alal arshi akan garin shi na mulki kawai gaba ɗayan sai suka fadi suna mai su mai sujjada suka fadi suna mai sujjada shine wa kharru lahu sujjada shine a lokacin yace ya abati idan a kira'ar Abu Ja'far ne da Ibn Amir sai mu ce ya abata kenan sai yace ya abata ba ya abatahu ba fa ya abata wannan kuma ya abati ya babana to kaga fassarar mafarkin nan da na gaya maka tun ina shekara 12 qad ja'ala rabbi haqqa lalle Allah ya maida mafarki kam ya zama gaskiya yau gashi kun zo da kai da ƴan uwana duk kun yi min sujjada gashi kamar ba a gane ba ko an fahimta ba yayi mafarki yace ga tauradin nan ga waye ba shi yasa malaman nan masu fassara suka ce ai tauradin ƴan uwansa ne danginsa ne ƴan uwansa mutum 11 din nan wanda zamu zo mu fade su nan gaba amma yadda wasu malamai suka kokarin ambaton sunan su sannan ga baban shi ga maman ga baban shi kai afwan a bisa ra'ayin waɗanda suka ce kuma mamansa ne to har da ita wanda kuma suka ce ta riga ta rasu to shikenan an yi amfani da sunan baban shi ana nufin abawai to gashi sun mai sujjada kuma a mafarki ma dama ya ga waɗancan abubuwan sun musu sujjada kenan kaga su ne kenan wannan tauraron da waye-waye kenan iyayen ne da ƴan uwan shi sa malaman tafsiri wasu suka faɗi cewar ai waɗannan su ne wato dai waɗanda suka yi mai sujjada ɗin to wannan kenan to malam me ya faru kuma bayan yanzu ku rike kissar ina so mu tafi da Allah ku nutsu mu taho tare yanzu ga annabi Yusuf ya bawa babansa labarin abin da ya gani to me baban ya ce masa na'am
qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ
shine yake ce da shi ya bunai shi annabi yaqub kenan yake ga wa dan sa yusuf kaga wani ikon Allah mala annabi kuma dan sa ma annabi wato daraja daya ce kenan ko gane ba baban Allah ba shi ya girma shi ya bashi matsayin annabi to kuma dan sama shi din ma sai zama me annabi to ya za a yi kasancewar annabi Yusuf annabi ko da yake a lokacin bai zama annabin ba ko tunda yana yaro ne bai hana shi uban ya ce mai ya bunayya ba duk girman ka din matsayin ka dai babanka babanka ne ko ba ka bane yawwa yanzu shugaban kasa in yaje gida zai gaida babansa dole yace baba shi kuma yace dana ba ruwansa da wani wai shugaban kasa ne haka gwamna shi ma in yaje dole baban shi yace da dan sa shi din yace wa babansa baba shi kuma yace dana wani sako nake so na isar anan cewa duk matsayinka duk daukakar da kakai babanka babanka ne mahaifiyarka mahaifiyarka ne yayanka yayanka ne ba irin yadda al'amura yanzu suka juya idan da ya zama shine mai kudi kawai shi ya zama shine uban haka wani uba ya fada da kansa yace ani na sallama ai an zo ana magana neman aure yace a ai duk abin da na yanke hukunci a gidan nan dai wani baya nan in yazo zai warware dan shine uban ma yanzu shine kowa a gidan saboda shi yake da kudi ka duba uban fa da kanshi yake fada ya sallama ya mika ya saboda shi an masa albishir da talauci shi kuma wancan ya rungumi wadata to bari ya talauce ya zama miskini mu ga ya za a yi zaka kwato sarautar ne da mulkin ka dawo da shi hannunka koko zaka bar shi ka dada dora masa a nauyin uban kinan ba daidai bane kwadayin duniya kar ya rinka fidda mutun daga yanayin da yake ciki na matsayi da Allah ya bashi ka rike shugabancinka na uba shugabancinka na yaya komun wadatar mutum komun mulkin sa na'am zaka bashi girman sa saboda yana da mulki zaka bashi matsayin sa saboda Allah ya bashi matsayi amma fa kai ma darajar ka ta fifikon nan da Allah ya baka akan sa fatana nan kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske so yace ya kai dana la taqassu ru'yaka ala ikhwatika kada ka kissanta kada ka bada labarin wannan mafarki naka ga ƴan uwanka fa yakidu laka kaida dan ko za su yi maka kaidi babban kaidi me kaidin za su bi hanyar da za su bi sai sun halakar da kai za su yi maka hasada wannan lakadin malami suna cewa sila ce kamar yadda can Allah yake faɗa cikin suratul a'raf lirabbihim yarhabun lirabbihim kaga wannan lamun din kamar ko babu ita ma zancen yana nan mustaqim ne kakka gaya musu dan za su maka hasada za su maka makirci za su maka kaidi su wai za su mai kaidi ƴan uwansa akwai magana nan inna shaytana lil insani aduwwun mubin lalle shaydan ga mutum maki ne mai mabayyanin kiyayya maki ne mabayyanin kiyayya ku lura da ayar karo na biyu baban ga shawara da ya bawa dan wannan mafarki da dan yayi uban yace to kaka ga ƴan uwanka ga abin da za su yi maka ashe malam zai iya yiwa ƴan uwanka ciki daya ko ƴan uwanka da kuke ƴan uba ko ma ƴan uwanka uwa daya uba daya sa iya yi maka hasada akan wata ni'ima da ubangiji yayi maka ba abun mamaki bane tunda yanzu nan wasu ma malaman suna cewa kaga annabawa ne ma ƴan uwan ko da yake abun ya faru kafin su zama annabawa da yawa yawan su kenan ba mamaki Allah ya baka mulki Allah ya baka sarauta Allah ya baka ilimi Allah ya baka daukaka Allah ya baka abun hannu kaga danginka dan uwanka uwa daya uba da shi yake maka hasada yake yakarka laysa bi gharib, ba abu ne bako ba, yana faruwa ko baya faruwa? Yana faruwa. Wanda bai fiye faruwa sosai sosai ba, bance shi ma baya faruwa duka ba, kaman babanka da mamanka su rinka yi maka hasada ko suna maka kaidi, zai wahala. Da wahala kaga an ce iyayenka suna maka diyar su ba su fiye yi ba, da wahala bance babu ba, saboda yanayi na rayuwa komai yana iya canjawa. Amma ƴan uwa yana iya faruwa. To me yake nunawa? Sai kai hakuri. Ba za ka zo kai fada da su ba. Yanzu nan Annabi Yusuf nan za ku gani aya ta gaba, me ya faru ma, me suka mai saboda kiyayyar ma. Tukuikuya suka yi gaba ɗaya suka kefa shi a rijiya, matacciyar rijiya, suka ce can ya mutu mu huta. Kuma ƴan uwansa ne. To kenan darasi na biyu da zamu ɗauka cikin wannan aya. Uba ya kamata ya zama mai basira idan a cikin ƴaƴansa akwai wanda Allah ya masa dan buɗi ko yaya, ko na ilimi ko sarauta ko abin hannu ko matsayi ko ɗaukaka ko sanin manyan mutane ko kuma dai wani abu na rayuwa ƙwarewa ko wata basira, to sai ya zamanto yana dan faɗakar da shi kanin, a yana faɗakar da shi yaron, ba wai ya koya masa gaba da ƴan uwansa ba fa, a ya rinka nuna masa ya zama mai taka tsantsan akan lamarin rayuwa. Saboda za a iya samun wani din hasada tasa ta fito fili ta bayyana karara, ya fito yana hasada da dukiyar dan uwansa, ya fito gaban mahaifiyarsa ya zage-zage ya ce kudinsa kudin banza, kudin iska, in banda matarsa bawa take cin kudinsa, mu kawai ya zo ya bar mu cikin talauci, cikin wahala kawai, ai haushinsa da nake ji, bari ka gani. Yana faruwa. Kuma wannan watakila kaninka ne ko dan uwanka. Wani dan uwa ya kawo kuka ya ce wallahi malam na buƙatar addu'a, ya ce ni Allah ya mun budi a cikin ƴan uwana, amma ƴan uwana sun hada ni fada da mahaifana, ya ce wallahi malam a cikin ƴan uwana din akwai masu shaye-shaye, ya ce ƙaramar kyautar da nake musu kowanne sai in kira mutum in ce zo ga naira miliyan ɗaya je ka kai jari, ya ce wallahi in na bashi miliyan ɗaya nan ƴan watanni malam ya je ya buge, ya je ya shaye-shaye, ya bi mata, ya je ya yi shirmansa, in harkar kasuwa ne ya je ya cinye kudin, ya je ya ɗebo bashi, saboda yana da gadara, dan uwansa yana da kudi, yana da miliyoyi. Yace malam sai su dada kewayawa, sai su je gurin mahaifiyata, sai su fashe mata da kuka. Yanzu hajiya abinda za a yi mari kenan, halin da dauke ciki wannan lawari, su yi ta kuka. Ita kuma hajiya da ƴan uwa sun zo suna kuka. Kudakata, ku bari zan yi maganin sa, bari ya zo, wallahi bai isa ba, sai ya ba ku. Karka manta fa, ya bashi kudin, ya je ya bugar ya kashe su a banza, sai su zo su makalewa hajiya ko su zo su makalewa alhaji, su yi masa kuka, su yi masa famfo, su yi masa famfo, su yi masa famfo. Alhaji ya gama ɗiban iska ya kumbura dam, kana zuwa ya ce to mu ba za ka manar shin kirki a gidan nan ba. A gabanmu ka tashi baka da koko, baka da naira, waɗannan ƴan uwanka su ne danginka, duk abin da za ka yi a duniya baka da wanda suka fi wannan, ka je maza-maza ka nemi abin da za ka ba su, ka ba su. Mai kuɗi ya ce alhaji duka bai wuce wata biyu ba, na ba wannan miliyan ɗaya, wannan na bashi miliyan biyu, wannan na bashi kaza, wannan na sa shi akan kaza, na diya lalata. Sai iyaye su ce ko ka ba su ko mutsi ne maka albarka, dole ka takura ka har haɗa ka ɗauki wani abu ka daɗa mi, ka daɗa bayarwa. Jama'a wannan abun ya faru ne, yana ma faruwa. Idan ɓera fa yana da sata, daddawa ma fa tana da wari. To yanzu wannan yaya kaga, kaga an cuce shi, a yi amfani da iyayensa a karya shi. Ya ce wata ran wallahi sai yanga kamar ma ne addu'a, kuɗin nan ma su tafi gaba ɗaya, nima in zama irin su neutral. Muzo mu zauna mu yi ta ɗiban kukan kawai gaba ɗaya, aya a miƙe kawai, ba talauci ba ne ba. In na zama talaka su ma talakawa ma, ga yadda za a yi, mai ƙarfi ya da ke wani kenan. To jama'a don Allah mu ji tsoron Allah mu gyara, mu daina yi wa ƴan uwanmu hasada, mu daina gaba da ƴan uwanmu, mu daina baƙin ciki wa ƴan uwanmu. To yanzu kai ɗan uwanka da kake ciki ɗaya da shi kana masa hasada, to don Allah yaya maganar hasada kuma wani mutum waje, in ba bi aula. To yace kaka ba su labari za su yi maka kaidi. Kuma Allah ya nuna mana lalle shaidan wato mai mabayyanin adawa ne da kiyayya. Riwaya ta zo daga Abdurrabbi ibn Sa'id, yake cewa kamar da malamai suka ruwaito riwayar Imam Bukhari a cikin Ta'bir, Kitabu Ta'bir, fassarar mafarki yace naji Abu Salama yana cewa ni Abu Salama yake cewa na kasance kuntu ara ru'ya tahummuni hatta samitu Aba Qatada ta yaqulu yace naji nakan ga mafarki wannan mafarkin yana damuna sai yace sai naji Abu Qatada yana cewa ni ma ina ganin mafarki in nayi mafarki ma wani lokacin sai ya sa ni rashin lafiya ashe akwai mafarkin da zaka yi dame ka a zuciya kai ta damuwa sai ka ta ga mutane dan ka dan samu sauki akwai mafarkin da idan kai shi sai kai ciwo kai mai da Abu Qatada yake fada yace har sai da naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah min Allah jama'a kyakkyawan mafarki daga Allah ne kina akwai mafarkin da zaka yi ya burge ka ka ji dadin sa ko ba haka bane to wannan yana da kyau wani yayi mafarki ya gafa gaba ɗaya shi fa yana cikin shane shane fa ana ta harka miƙo nan ga sunan ya tara da na Nigeria da na Ingila da na dala da na sterling pound da euro da menene duk ga sunan a drawer a gefen sa ya damke ya rike ga makulli a hannu sai ya ji almajirin alazi waidi lokacin sauri yayi kenan yana tashi sai ya ga bargon sa a hannunsa ko ba ga bani sai ya ga bargo a hannunsa gam ya duba yana ganin kamar dai anya ko ba kuskure bane ba to kai hakuri ar-ru'ya salihah min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne ina ba ta rafinta wani ya mafarki gashi a Makka gashi a Madina yana dawafi gashi bayan wani ana sallah ana kaza yana juyawa ya leka sai gashi a shagon sa ko mata ma ba shi da shi yana fama da wata tsohuwar katifa shekara 14 tun lokacin yayansa da bai yi aure ba ya bar masa ita gato shi ma yana ta bugawa ya duba ce kai wani abu sai Allah to kai hakuri ar-ru'ya salihah min Allah insha Allah zaka je Makka da Madina nan gaba kadan kai dai ka nemi kudi kawai sai manzo Allah ya ce wal hulmu min ash-shaytan mummunan mafarki kuma daga shedan ne mutum yazo ya ganshi malam kana kwance malam kaga ai sama da kai malam ka dube mu yadda muke fa malam kawai dai kaga da fufuke kyau kana tafiya fuka fuki kaga kai sama kana tashi sai ganka akan katifarka to wannan shedanu ne ko ganka a makabarta kana nan kana ta tone gawoki wani ya ce malam wallahi in dai isha'i tai kowa ya shiga kwanciya ni kuma tashin hankali na ya zo kenan yace wallahi ina kwanciya diba na ake dungurun gum akai ne cikin gawoki ni harka ta da gawoki nake kawai da dandan yace in dauki wannan in kifa wannan in ga wannan wannan ya rube in ga wannan yace gaba ɗaya rayuwarsa a cikin makabarta yake shedanu ne ko ka ga mutun yi wani ya biyo ka da gudu da makami ana kayya kuma ka kasa gudu yi an biyo ka da gudu kuma ka rike kai gudun ya gagara ka hadu da dannau kenan ya danne ka kana kwanciya babu addu'a wannan alhulmu kenan wannan soki burutsun mafarki to wannan daga shedan ne ko mutun ya tashi wani ya mai shegen duka kaje wani ya zabga maka faskare yayi ragarga da kai wallahi malam kana tashi sai ka ji yanda ka san an maka duka da kyar zaka yi kura to shi ma wannan daga shedan ne da dai wasu abubuwa na ban tsoro ga sunan tari da yawa muna fatan Allah ubangiji ya rangwanta mana to manzon Allah ne ya faɗa hadisin Bukhari in kaga irin wannan muna na mafarki to daga shedan ne to idan ɗayan ku ya ga abin da yake so manzo Allah ya ce to kada ka ba da labari sai ga wanda ka yadda da shi kake son sa sai kai mafarki mai kyau to kaka ga ya wani wanda baka son sa ko baya son ka sai ya maka hasada to ka ga ya masoyinka idan ɗayan ku ya ga abin da baya so kuma falita awwaz billahi min ash-shaytan wa min sharri ma ra'a ya nemi tsari daga shaytan da sharrin abin da ya gani wal yatful salasan an yasarihi kai tofi a hagunka tup a'udhu billahi min ash-shaytan rajim tup a'udhu billahi kana kwancan fa in ka ga irin wannan mafarki na tashi hankali kurin kai ta watsa tofi a nan shedan kake yaka ba fa Allah ranma nake nufi ba dan ka ga nayi haka wala yuhaddith bihi ahadan manzo Allah yace karka bawa kowa labari duk wanda ya mummuna mafarki kai ya ba labari kai shiru kawai kalan ka je ba da labarin mala'iku su ce amin kabanu to kakka bada labari kai shiru ka kame bakin ka haka Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada na kuskure ko tunta ba harshe muna neman afuwar ubangiji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ko yace assalamu alaikum mallam ina so a mini ƙarin bayani dangane da niyan azumin watan Ramadan idan nazo kudurtawa zan ce mallam na kudurta niyan zan yi azumi 30 ne ko 30 ba daya ko kuma kowane gari kowane wayewan gari zan yi niyya na daban
bismillahir rahmanir rahim azumi wato niyyarsa ba sai ka walda kanka kullun sai ka jaddada niyya ba da zara an ga wata a matsayin ka na musulmi insha Allah daman a ranka ka san cewa zaka yi azumin watan nan ne gaba daya ko ana ganin wata ba wai sai mutum ma ya faɗa a baki ba shi kansa ya sani cewa zai yi azumin wata ne gaba daya ba na jin akwai wanda yake tunanin an ga wata kuma yace kai ni ba na kwaya biyar kawai zan yi to wanda yake ganin kwaya biyar kawai zai yi to sai ya niyan biyar din kenan amma wanda wata ne kuma daman automatically daman ya san duk watan zai so kawai daga wannan tunani da kai shine niyan niyya ta riga ta kullu ba wai kullun sai ka jaddada niyya ba kuma tashin ka kai suhur ma ainiya ne kana tashi kai suhur shikenan kuma duk musulmi dai yakan kwanta dai da niyyar ko dai zai tashi suhur din nan ko kuma ma dai ba zai tashi ba dai ya ci abin da ya wadatar masa dai da niyyar zai azumi so wannan niyya kwaya dai din ta wadatar ba sai an yi da yawa ba an ta maimaita kullum Allahu alam
a wannan kuma wata mata ce ta kawo karan mijinta to mallan ka zama alƙani tace itace mijinta na aure mallan ya kasance idan fada ya hada ta da shi sai rinka zagin iyayenta har ma yana cewa iyayen nata da ma sun tsine mata to shi kuma mallan nan wurin tafsirin ka shine wurin hiransa saboda haka take so kai masa nasiha don ya gyara
to Allah ya gyara mana gaba daya ka san mutane kowa dai da irin dabi'a irin tasa eh ba a san shi din me yake me take masa ba ita eh amma dai ba daidai bane ba daidai bane mutum ya rinka cewa matarsa wai iyayenta wai sun tsine mata albarka kenan shi yanzu yana jin cewa da tsinanniya yake zaune kuma kaga illar wannan abun shine idan har ka yadda matar ka tsinanniya ce to iyayenka ma wasu tsinanniya ce kenan na'am kuma matarka ba adinka matarka bangaren jikinka matarka asirinka so kaga ba daidai bane mutum ya rinka mummunan fata kuma yana fadin magana mara kyau ga iyalinsa na'am zuciya takan iya dauki kowa yayi an samu manzo Allah ma yayi fushi da matansa wata guda ya kaurace musu amma ba a same shi yana fadin maganganu har da cin mutunci ga iyaye ba wannan bai da kyau kuma wannan gaskiya fi sabilillah kai dan uwana tunda Allah ma arziki har kana zuwa wajen karatu kana zama don Allah a taimaka a gyara kuma don Allah wannan takarda kada ya zama sababin kuma bata wata takardar ita ma kai kware da gaske ka san wani idan ya dauki zafin yanzu kuma sai je ceto bakin kai ne ba to sai gida to da Allah kai hakuri wallahi tana kaunarka ne tana son ka in har matarka za ta iya rubuta takarda ayi maka nasiha a fadakar da kai dan ka gyara ne ai kaunarka take son ka take so da Allah bawo Allah kai kokari ka gyara kuma ƴan uwana mu ji dukan mu yi kokari mu kyautata wa iyalan mu kamar yadda annabi ya umarce mu da mu yi haka kuma kowa yana so a kyautata mu so tunda ni ina so a kyautata mu ya kamata ni ma in rinka kyautatawa wannan shine abinda addini yazo da shi kuma matan kuma din ku ji tsoron Allah yawwa ku ji tsoron Allah dan gaskiya wani lokacin suna dan rubutu abubuwan da ba haka bane ba son zuciya akwai matar da ta rubuta mana a tafsirin mata cewa mai gidanta tana zaune da shi tana so za ta koma aure uwarsa ta hana uwarsa ta ce ko bayan ranta ita bata yadda a maida ita ba kuma mai gidan nata yana son ta so da Allah ayi addu'a wannan uwar ko kuma ayi mata nasiha irin iyayen nan ne da suke raba aure tsakanin ƴaƴan matansu matan ƴaƴansu to shikenan bawon Allah shi kuma ashe ya ji takarda sai ya aiko ya sake rubuto ya ce mallan ƙarya take yi yace ƙarya take yace dan so ni kan bana son ta kuma ni mahaifiyata ce tabbas ba ni shawara ta shi in rabu da ita don in na zauna da ita a gidan mu za ta jawo mana masifa me dalili yace barauniya ce wato ta kara gaba kenan yace barauniya ne tana satan zannuwa tana dan kaye kaye shine mama na tace gaskiya zama da barauniya bai zuwa tana za ta jawo mana masifa da abun kunya a gidan nan to kaji shi kuma abin da mijin ya ce kaji ita kuma abin da ta faɗa tace uwar mijinta ita ta kore ta kuma uwar mijinta ita tace har abada ba za ta tawo gidan mijinta ba mu kaga a matsayin mu na wanda muke bada fatawa ga loading da aka yi mana idan baka kula ba sai ka je ka sauke inji wa uwar mijin ka mata raga raga eh baka sani ba to sai Allah ya taimaka shi kuma mijin wato shi kuma ya rubuto yace yace gashi to abin da ya zama kaman da muna yara ana ba mu labari ai hakuri wai akwai wani alkalin Kembo wai duk wanda yazo in yayi bayani kai me yake tattare da kai sai kaza 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 ce to gaskiyanka zauna kai ma kuma to yi bayani dayan kenan fa opposite abin din sai yayi bayani kai kuma me yake tattare da kai in ka gama bayani sai ce kai ma dai gaskiyanka ka zauna yace amma dai yanzu abin da za a yi ku kara gaba amma in kun je gaba daidai bai zai dawo ba wato kun tafi gaba daidai bai zai dawo ba dole za ka kawo daya to kaga wannan kam kusan haka alƙalancin za ki na wannan yace kaza wannan yace kaza almuhim dai da maza da mata a ji tsoron Allah a gyara na fa gaya muku wannan labari ne tun muna yara ake gaya mana kada gobe a zo a dauko mun sammaci a aiko na ce alƙalin Kembo tun muna yara ne don Allah alƙalin Kembo ya mun afuwa ni ba da shi nake ba wallahi yawwa ko kuma la yawwa in ba ka ba kuma in ce kai ka karanto tambayar a daure mutare da ni da kai
jama'a muna roƙon afuwa cewa a cikin sunayen da muka irga din nan mun manta Alhaji Salu Usman Akko haddace a cikin mutanen da ake son gani da fatan za mana afuwa wannan ita ma tace mallam mijinta ne shi kuma yayi mata alƙawarin zai bata wani abu to amma daga baya sai yace ya fasa kai yace in ma ya bata to Allah ya tsine masa to mallam tana so a jaddada masa a matsayin wanda baya cika alƙawari a gun Ubangiji
yau dai harkar ta maza ne da mata kenan to yanzu ke baiwa Allah ya baki Allah ya tsine masa ina to ga abin da ya faɗa yace ina so ku lura da matsalolin suna da dan likitarwa kyauta ce ya bayar kuma yace ya fasa na'am akwai bayani akan hukuncin wanda ya kyauta ya fasa manzo Allah ya hana ka yi kyauta kan fasa yace kamar kare ne yayi amai ya tande ka taba ganin amai din kare ai bai da kyan gani tarkace ne gaba daya a ciki dan kaye kaye ne kurum ga yauki ga wari to kamar kare yayi amai yazo yana lashewa yana tandewa yanzu kaga ina faɗa wani baya tofar da yawu kaga kenan abin kyama ne ko to shi ma abin kyama ne annabi ya ce kayi kyauta ka kwace totar haka annabi ya sifanta wannan kaga dai ba kyau to na biyu kuma ba mu san me ya faru ba ita ma bata faɗi me ta masa ba ya ce ya fasa ka san dai dole an ce ruwa baya tsami banza ka ajiye ruwa haka kawai ka dandana ka yana tsami dole watakila an zuba masa wani abu na tsami so dan me yasa ya fasa da walakin goro a miya wai wani ne yazo an zuba masa tuwo da miya yana nan yana daukar loma yana abuna yana wawurowa ya dauka wani nama ne sai ya ji goro yana hadawa sai ya tauna da tuwo da goro yace to da walakin wannan goron ba a banza yazo ba wato ina jin goron aiki akai kenan aka je masa shi to dan me yasa ya fasa wannan kyautar dan me yasa akwai wani sababi to ni da ku yanzu ba mu da dalilin da zamu ce sai mun gano tunda mu dai gaya mana akai sai yace in ya bata wannan abun Allah ya tsine masa to yanzu jama'a wanne zai zaba guda daya ya cika alƙawarin ya bata Allah ya tsine masa albarkan ko kuwa ya saba alƙawarin yayi kafara tunda yayi rantsuwa wanne za a yi tayi hakuri yayi kafara tunda ya rantsa zai bata ya fasa sai je ya dauki azumi guda uku shikenan ya warware amma anan ke yar uwata in muka yi masa wa'azi ya baki kyautar kuma Allah ya tsine masa albarka to ke ma fa kin san farfadin zai shafe ki ƴaƴansa ma farfadin zai shafe su kuma ku da albarka a gidanku kuma an yi fatiha an gama to shi kuma wannan bawan Allah yanzu ya kamata mallam mutum cikakken mutum ya bude baki ya gaya mata sa wannan wai kace wai in abu kaza in kai abu kaza wai Allah ya tsine maka albarka mai sir wannan akwai yarinta a cikin gaskiya da rashin wato maturity gaskiya bai kamata ba da Allah mu daina irin wannan na'am
wannan kuma yace da fatan mallan ka sha ruwa lafiya yace yana so ne mallan kai masa bayani akan nau'o'in addu'o'in nan guda biyu wato du'a'u ibada da kuma du'a'u matsala sannan kuma a wani lokaci ne kamata a rinka yin kowane ɗaya daga ciki
ba matsala ba wahala du'a'u ibada ina addu'an nan da ake yi an ida da sallah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan har zuwa karshe wadannan addu'o'i da ake su istighfari su allahumma anta salamu wa minka salam su ne ake ce da su du'a'u ibada kowane mai sallah yana yin wannan da liman da mamu da kowa da kowa an gane du'a'u ibada tayyib sai du'a'u mas'ala du'a'u mas'ala kuma shine ka daga nuka ce ya Allah ka bani kaza ka raba ni da kaza Allah ka yafe min kaza kai min kaza ya Allah wani na mai kaza kai masa kaza ya Allah wanda yake nufi na da kaza a miyar masa da kaza ya Allah wanda yake min kaza kai min kaza ya Allah ina neman abu kaza ka bani kaza mas'ala roko roko bani kaza raba ni da kaza shine du'a'u mas'ala to a ina ake yin kowanne du'a'u ibada na ga muku inda ake bayan an idar da me an idar da sallah du'a'u mas'ala fa a cikin sujada a cikin sujada da kuma bayan tahiyya sujada bayan tahiyya sai kuma bayan an idar da sallan nafila kamar irin tarawihin nan duk tsakanin raka'a biyun an sallama kana da dama ka daga hannu kai du'a'u mas'ala ko bayan an gama shafa'i da wutri an tashi kai kuma ka zauna kai tayi ko a dakin ka kai sallah raka'a biyu kai addu'a ko sallah walha kai kai addu'a kai a cikin sallar kuma kai a wajen sallar amma bayan farilla da yawa yawan malamai suna cewa ba a yin du'a'u mas'ala bayan yin da farilla ba a daga hannu a ce Allah bani kaza bani kaza bani kaza bayan farilla in ka ga mutun ya daga hannu yana addu'a bayan farilla to wannan yayi kuskure kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka fada suka ce ba a yin addu'a ta mas'ala a bayan farilla wannan addu'a da zakai ka roki ka daga hannu ka roki Allah to zakai yi ta ne a cikin sujjada ko bayan tahiyya kun fahimce ni to kaga magana cewa an idar da sallah liman ya juyo ce jama'a kul wallahu kaba uku ga walidanmu ya kafi ya shafi ga guragun mu kaza 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 ga makafin mu ayi addu'a ga wani Allah ya raba mu da kaza ana amin Allah ya raba mu da kaza amin Allah ya ba mu kaza amin wannan yana daga cikin bid'o'i da malamai suke lissafawa limamai suke yi a masallatai kuma mu yi wa kanmu adalci ko hakuri ilimi dadi ne da shi duk wanda yayi abu to da Allah a raka shi a bi shi har gida ya bada dalili wa yace yayi duk cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam karab kacab na maka ta mahukaci dudduka yace kowa ma babu hadisi kwaya ɗaya da wata ran Annabi ya idar da sallah yace wa sahabbai su ka kulhu Allahu kafa uku ko su hasbunallahu guna sha uku ko la haula wala quwwata 22 tahiyya iya salihina wani ma da ya zo sha iska ya ce a kira sallah yi kowa ya kira sallah haka ya ce tunda ba nasi ya yi ko babu nasi mana ba yi da wani jagora da ka ake yi so me amfanin ilimi abinda aka ce ka yi ka yi wanda ba a ce ka yi ba kar ka yi dadewa ana yi mu saba a masallacin ungonmu mu gaskiya a garinmu haka muke yi mu gaskiya mu ba yan kaza bane mu ba za a yi kaza ba a'a wannan kuma ya zama kabilanci da son zuciya da bin ra'ayi nassi zaka nema duk wanda yace ba za a yi bai baka hujja hujja shine annabi bai ba duk wanda yace za a yi kuma ya bamu hujja bai da hujja ana dai fada dai ayi kuma ko anan cikin ishmawi fa ai dai yawanci malaman namu sun karanta ishmawi anan nan cikin ishmawi ya fada addu'ar da ake bayan sallah makaruhi ce me ishmawi ya fada me yasa ba aiki da ishmawi sai ai hakuri a gyara ko salatin annabi goma goma kowa ya shi shi kadai ba cewa ake salatin annabi baki ba kowa ya shi shi kadai ya idan da sallah ai salatin annabi kuma salatin annabi nan fa kaga bawan Allah cewa aka yi shi a yi shi a cikin tahiyya ba cewa aka kai salatin annabi bayan ka idan da sallah farilla ba ku ga abinda mutane suke ga inda nasi yace ayi sai su kauce yanzu kaga nasi yace in ka gama tahiyya kakkai dukai assalamu alaikum sai kai wa annabi salati haka nasi ya fada kai salatin annabi a cikin tahiyyarka a hade ya tafi gurin ubangiji yafi kai a baya bayan mala'iku sun tattare sallar sun yi gaba da ita to mutanen mu bara a koya musu yi wancan din ba da annabi yace ayi sai kuma a zo a ce wai bayan idan sallah a kawo salatin annabi goma goma idan kuma kace kai bara kai ba sai a ce ka gani ba sa san annabi sai a ce wahabiyawa ne makiya manzon Allah ne abinda ake fada kenan kuma kaga wannan yan wana ba daidai bane don Allah ayi hakuri fa ayi hakuri ayi hakuri saboda wasu abubuwan lamari na karatu yana da bukatar bincike amma ku samari matasa akwai amana ta ilimi akan ku ba harka ce ta wani yana yi ni bazan yi ba ni sun da wasu wani haka suke ni bazan yi a'a ka nemi hujja don Allah hujja yanzu ne sai yazo ya ce maka wani ya hakuri kace a hakurin me kuma sai a an ce babanka ya mutu babana ya mutu kuma ya aka yi ya mutu a to ga hujja je ka kofar gidanku zaka ga ana zaman makoki kaga ya baka hujja dole ka gamsu ko sai ce a a wallahi ni dai gani ne ya kamata in ce ma babanka ya mutu yanzu ya kamata kawai in ce ma babanka ya mutu yanzu wannan dalili ne ba zai zama dalili ba Allah ya mana afuwa na'am
to zamu takaita tambayoyi anan sai masu addu'o'i wanda yace yana son mallan da sauran jama'a su taya shi da addu'a saboda yana samun sabani da dan uwansa wannan kuma aikin gwamnati yake so yake neman addu'a sannan da sauran waɗanda ba su rubuto ba duka kowa da bukatun sa mallan sai a
hakikanin gaskiya mutane suna cikin wani yanayi na bukatar addu'o'i kowa ya sani muna fatan Allah ubangiji ya yassare mana ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunnukinka da idan an roƙe ka kake amsawa ya Allah duk wanda yake da bukata a wannan wuri Allah ka biya masa ya Allah kai mana arziki ka biya mana bukatun mu ka yafe mana kurakuran mu ka ji kan iyayen mu ka yalwata mana rayuwar mu ka khaffafa mana ka sauƙaƙa mana ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka ya Allah duk wanda yake da ciwo a cikin mu Allah ubangiji ka yaye masa ciwon nan duk wanda yake da larura ko ta mahaifiya ko ta mahaifi ko wata matsala dai ubangiji dan albarkacin zaman karatun nan ka yafe mana ka biya mana ya ubangiji muna roƙonka kai kace mu roƙe ka abinda muke na alheri a cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana Allah ka karba mana Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka hada kawukan musulmi akan kalmar la ilaha illallah ya Allah fadace fadacen da suke tsakanin mu da kiyayya da ke tsakanin mu da gaba da ke tsakanin mu da haushin juna da ke tsakanin mu saboda al'amari ko na addini ko na siyasa ko na rayuwa ya Allah ka cire mana wannan abun a zukatan mu ka ba mu zaman lafiya da junan mu Allahumma izzana wala tuzillana wa akrimna wala tuhinna wansurna wala tansur alaina wankur lana wala tamkur alaina wa athirna wala tu'thir alaina wansurna ala man bagha alaina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin